نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وننزل شقاء الدين المسلم kana so zaka musulunta, to zan gaya maka abinda ake fada idan za a shiga addinin musulunci. Sai ka fadi irin abinda na fada: ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kace yau, daga yau na sheda ba wanda ya kamata a bauta mar da gaskiya sai Allah. Ka yadda da haka? Kace ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne? Ka yadda da haka? Ka yadda annabi Isa bawan Allah ne, ba dan Allah bane? Ka yadda da haka? To yaddarka da haka shine addinin musulunci. Me sunanka? Menene? Andros. To yanzu wani suna kake so a canza maka da wannan? Sani biyu kenan. Ai, sani namba ce. Ai, yana nufin biyu kenan, daya biyu. In ka ji sani, to a gidansu akwai Muhammad ne, da Muhammad da Muhammad. To ina Muhammad awwal? To yace a dinga kiransa Muhammad, a dinga masa alkunya ko sifa da sani. Dinda ka ji sani, to Muhammad ne. Muhammadu sani, Muhammadu awwal, Muhammadu salis, Muhammadu rabi, Muhammadu khamis, Muhammadu sadis, Muhammadu sabi, Muhammadu samin, Muhammadu tasi'u, sai Muhammadu ashiru, sai hadi. In ka ji hadi, to sun kai 11 kenan, hadi ashara. To saboda haka za a ci gaba da kiranka Muhammad, ana maka laƙabi da sani. Daga wani yanki ka fito? Daga yankin Balanga. To Allah ya tabbatar da kai a addinin musulunci. Akwai ƴan kwamitin musuna nan, za su yi maka bayani akan menene musulunci, wanda ya shigo musulunci me ya kamata yayi. Allah ya tabbatar da mu da kai baki daya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ننهيان زدي أتكين سورة الطلاق عند مكي بياني أكن كشكشي نا يد سكي يكي da ka'idodin saki da sharuɗansa da kashe-kashensa da dokokinsa da ladubbansa da kuma rashin yinsa. Shi yafi, amma in za a yi shi, ga yadda Allah ya shimfiɗa. Muna bayani akan cewa saki yana da rukunai guda uku. Ƙarƙashin kowane rukuni kuma akwai ka'idodi masu yawa. Rukunin farko shine al-muṭalliqu, shi wanda zai yi sakin, wato mijin kenan, ko wanda shari'a ta bashi dama ya saki kama alƙali a wasu halaye ko kuma wakili a wasu halaye. Sannan almutallaqatu matar da za a saka, ita ma akwai ka'idodi kafin sakin ya hau kanta. Sannan na uku sigatu talaqi, hanyoyin da ake bi ko abin da ake amfani da shi a yi saki, wanda ƙarƙashin wannan akwai abubuwa sun kai guda wajen 61. Akwai at-talaqu bil lafzi, akwai at-talaqu bil kitabati, akwai at-talaqu bil isharati. Ƙarƙashin wannan kuma akwai anwa'u talaq, shi kashe-kashen saki din wanda shi ma ya karkasu. Akwai kina'i, akwai sarihi, akwai saki karara, akwai saki mai alkunya ko mai shagube ko mai jirwaye da kamar wanka. Sannan akwai sunni, akwai bid'i, akwai saki akan tsarin sunna, akwai kuma saki akan bid'a, wanda mun yi bayanin su jiya guda 10. Ko akwai saki wanda ya dace da sunna guda 2, akwai saki guda 4 wanda ya sabawa wato sunna saki, akwai kuma saki guda 4 ko 5 wanda ba a jangina shi ga sunna ko bid'a. Je mun yi bayanin wannan kashe-kashe guda 10. To muna nan dai akan shi al-mutalliqu, domin kamar yadda muka faɗa, saki ba zai yi ba sai da rukunan nan, mai saki da wacce za a saka da kuma hanyoyin da aka ba aka sake ta. Ƙarƙashin wannan muka ce shi wanda zai saki yana da wasu ƙa'idoji da za a lura da su sun kai 17. Na ɗaya, an ya kuna zaujan, izama shi ne mijin matar, domin in ba miji ba, ba a ba kowa dama ya saki mace ba, sai wanda mijin ya wakilta, ko kuma idan akwai wata cutarwa, kamar yadda za mu yi bayani a wasu halaye guda 8 ko 9, inda alƙali yake iya sakawa mutum matarsa idan akwai nau'i na cutarwa. Sannan shi mijin nan ya zama ya balaga, wato idan mijin yaro ne, to ba shi da iko ya saki matarsa, saboda an ɗauke alƙalami daga mutum 3, daga ciki akwai yaro har sai ya balaga. Amma mun ce wasu malamai sun ce idan aka ma yaro aure, idan dai ya kai shekara zuwa 14-15, ko da bai balaga ba ya zama mumayyiz kenan, yana iya tantance abubuwa ya lissafa su, to in yayi saki, sakin yayi. Sannan a samu al-aqalu, izamo cikin hayyacinsa, anan ya fidda mahaukaci, wanda mun kasa hauka ɗin nan kashi-kashi-kashi. Daga ciki akwai mahaukaci tuburan, wanda ya haukace gaba ɗaya, baya farkawa a wasu lokuta ya zama mai hankali. Irin wannan babu wani tasarrufi a hannunsa, kamar yadda waccan hadisi ya ce an ɗauke alƙalami daga mutum 3, daga ciki akwai mahaukaci har sai ya warke. Amma idan haukansa mai zuwa ya tafi ne, wani lokaci yana da hankali, wani lokaci ba shi da hankali, to lokacin da yake cikin hayyacinsa da hankalinsa, in ya saki mace ta saku. Amma lokacin da yake cikin haukansa, ko ya sake ta ba ta saku ba. Sannan ƙarƙashin wannan muka ce akwai talaqus sakran, wanda ya bugu ya sha kayan maye, mai hukuncin sakinsa. Mun ce buguwa takan zo wa mutum ta hanyoyi da dama. Wani yakan sha magani, in ya sha shi over sai ya bugar da shi. Wani yakan ɗauki abu ya san kayan maye ne. Akwai muskiratu, akwai mufsidatu, akwai murqidatu. Murqidatu minar raqad, abinda zai sa wa mutum bacci ko ya ɗauke masa bacci. Akwai ko mufsidatu, abinda yake ɓata jiki. Akwai ko muskiratu, abinda yake gusar da hankali. A shari'a kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram, duk abinda zai sa maye ko buguwa, wannan abin sunansa maye, sawa'an shaƙa ake ta hanci, ko ɗurawa ake yi ta ido, ko sha ake ta baki, ko yi ake ta allura, ko dai wace hanya ce, mutuƙar zai bugar da mutum wannan abin, in ya sha shi hankalinsa ya fita sunansa bugagge, sunansa ya yi marisa, sunansa ya sha kafsu. Saboda haka hukuncinsa ɗaya da wancan. Sannan wani yakan iya cin abinci ma wani kala, wanda ya wani sinadari daga cin abincin ya yi yawa ko ya kaɗan, wanda zai iya sawa mutun ya bugu. To idan mutun ya rasa hankalinsa yana cikin buguwan nan da marisa, sai ya ce ya saki matarsa, ta saku ko bata saku ba. Mun ce akwai maganganun malamai kashi biyu anan. Akwai malaman da suke ga ta saku tunda dai shi ya sha giya ya bugu, ya sha kayan maye ya bugu, saboda haka duk abin da ya fada a cikin mayansa ya hau kansa. Daga ciki akwai sakin matarsa. Akwai malaman da suka yi fatawa da wannan. Akwai malaman da suka ce a'a, in ya bugu sunansa me? Sunansa bugagge. To bugagge abin duk da ya fada za a kama shi da shi. Aka ce za a kama shi da wani, ba za a kama shi da wani ba. Suka ce to kenan mayan ya zama kashi biyu. Akwai farko-farkon maye wanda mutum yana sanin me ya fada, bai riga yayi zurfi ba. Akwai kuma sababban maye wanda ya saba da shan kayan maye, in ba sha yayi da yawa ba to ba zai iya buguwar da bai san abin da yake fada ba. Suka ce da za a kama me maye da abin da yake fada, ai da mafi yawan ƴan kwaya an musu hukunci da kafirci. Domin wani in ya bugu har zagin Allah yake. Lokacin da kafin a haramta giya, Sayyidina Hamza suna shanta, lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari ga su can sun sha sun bugu, sai zo tsaya a kansu yana kokarin ya ja hankalinsu akan abin da suke yi din. Sai shi Hamza ya daga kai ya kalli sahabban da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ai ku ba kowa bane face bayin babana ne. Da Annabi ya ji haka sai ya sunkuyi da kansa ya fita, sai sahabbai suka bi shi a baya. To wannan kalma Malam Ibn Hazm yace da yana cikin hayyacinsa, wani mutum a cikin hayyacinsa ya gaya wa Annabi wannan kalmar, to kai tsaye wannan ya fita addinin musulunci. To amma ba a kama shi da wannan laifin ba, saboda baya cikin hayyacinsa. Wasu malaman suka kawo kauli na uku, idan mutum ya saki matarsa a cikin maye, kamar da Sayyidina Umar dan Abdul Aziz yake yi, idan an kawo mutum ya saki matarsa yana cikin maye, sai ya tambaye shi ka rantse da Allah cewa lokacin da ka sake ta baka san me kace ba. Idan mutum ya rantse da Allah cewa bai san me ya faɗa ba, to shikenan sai ya mayar da matarsa. In ko ya ki rantsewa, to ana jin ya san lokacin da ya sake ta ya san me ya faɗa, sai masa hukunci da wannan. Kun ga kenan muna da kauli uku akan bugagge wanda ya maye ya saki matarsa. Masu cewa sakin yayiyu ko da wani irin kayan maye isha, da masu cewa sakin bai yi ba kwata-kwata, da masu cewa sai an rantsar da shi idan ya rantse to sai a mayar da matarsa akan cewa bai san me ya faɗa ba. Idan kuwa ya sani to matarsa ta saku. Sannan akwai al-qasd wal ikhtiyar, dole ne wanda zai yi saki ya zama ya nufi sakin, kuma sannan yana da zabi akan yin sakin. Kamar misali malami ne yake koya wa dalibai fiqhu, sai aka zo babin saki, sai ya ce kamar misali in ce na saki matata, to kaga ba ta saku ba, tunda haƙƙin talaki ne shi, bai yi nufin sakin ba, yana kwaikwayon ko yana koyar da yadda ake yin sakin ne in za a yi, to nan ba za a ce ta saku ba. Sannan akwai karantar da sakin, mutum yana karantar da mutum saki, ya ce in za ka yi saki abinda za ka ce na saki matata, to da haka sai ya ce faɗi miji dan in ji ko ka iya, sai ce na saki matata, to bata saku ba, saboda nan koya masa sakin ake yi bata saku ba. Haka nan mutumin da bai san, mutum ne bai iya Hausa ba ko bai iya Larabci, bai san kalmar talaku ba ko bai san kalmar na saki matata ba, to ne ya gamu da shi a waje, yace shiga gida ka ce wa matarka na sake ki, shi ko bai san meye na sake ki ba, sai shiga gida yaje yace mata na sake ki, sai ka san me ka faɗa, yace wani ya koya min a waje me na sake ki ne, aka ce ai ana nufin arabe ta, to ba ban ban yadda ba, to anan saki bai yi ba, saboda bai iya bai san kalmar wannan ba. Sannan akwai saki a yayin fushi, mutum ya fusata ya saki matarsa a cikin fushi, fa ai duk saki ma mafi yawa a cikin fushi ake. To amma malamai sun kasa fushi kashi uku, akwai farko-farkon fushi, akwai tsakiyar fushi, akwai can zurfafaffen fushi. Shi fushi a farko-farkonsa dama mutum ya san me yake faɗa, dama sai rai ya ɓaci an yi fushi ake saki. Haka in aka ce duk wanda ya saki matarsa, har littafi aka wallafa talaqul ghadaban, sakin mutum ya saki matarsa a cikin fushi. suka ce idan farko-farkon fushi ne wanda mutum yana fahimtar me yake cewa don ya saki matarsa ta saku, idan tsakiyar fushi ne wanda mutum yana iya tantance kalmomin abin ya fara hankalinsa ya fara tafiya amma dai ya gane me yace anan ma ta saku, idan ku abin yayi zurfi domin in fushi yayi yawa kamar bugagge mutum yake koma wata ran abin da mai fushi yake yi dan kwaya ma baya iya yi, idan fushi yayi fushi abinda mutum yake fada yake aikata a cikin fushi, don mutum zai fushi ya kashe mutum yayi fushi yayi kaza, shi yasa manzo Allah ya ce la taghadab faraddada miraran la taghadab, so da fushi in ya kai matuka za iya yin komai, yasa aka ga annabi Musa lokacin da ya dawo ya tarar da al'umman sa sun yi ridda sun kawo bautan saniya dan maraki wa alqal alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajruhu ilayhi, da annabi Musa bai yi fushi mai tsanani anan ba, da ba zai wurgar da littafin Allah ba, ba zai wurgar da at-taura a cikin allinanta ba, amma Allah ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi nusqatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabuna, da fushin nan iyaye ya tafi gabarin annabi Musa sai ya dauko waɗannan allina wanda a cikin su ne duk wata shari'a da ake karantar da banu Isra'ila take ciki, da haka kenan fushi in ya kai koli-koli ya kai karshe ba za a wa mutum hukunci da wannan ba. Sannan akwai talaqul mukhti, mutum ya saki matarsa bisa kuskure, kamar misali zai ce da larabci anti tahir anti tahira sai ce anti taliqa, to da haka anan malamai suka ce eh to lalle a bincika idan kuskuren ne da gaske, domin ka bada dama ka bude kofa kowa zai iya cewa na sake ki sai magana ce ai ba wannan ne niyya ba, kamar misali wata mata tana so mijinta ya sake ta sai ta yi miƙa tace mai gida da Allah rike min hannun nan da kyau, da ya rike tace ja ya ja mata tace ƙara ja, da ya tace to sakanni sai tace na saki, to da haka sai tace shikenan ita mai kamar ya shikenan tace a baka ce ka sake ni bai ce a na saki hannunki da tace a kace ka sake ni wallahi tallahi kace ka sake ni ce a'a nace na sake ki amma kuma fa ba wai ke na saki ba, kaga ita malama ce za ta matsiya, to saboda haka anan aka ce a da da ita wannan sakin bai ba. Sana akwai sakin wawa sauta ga wawa da ake cewa shi wawa shine wanda bai san yadda zai gudanar da al'amarin sa ba, shi yasa Allah ta'ala yake cewa kada ku bayar da dukiyon ku ga wawaye, so da wawa bai iya sarrafa kuɗi ba ma balle ya sarrafa auren sa, to wannan malamai sun ce in dai wawantakar tasa ba wai ya shafi hankalin sa bane, kawai dai ba shi da wayo ne ba shi da ƙwarewa, to in ya saki matarsa ta saku kamar yadda kowa ma ake sakan man matarsa. Sana akwai talaqul marid, mutum yana cikin rashin lafiya ce ya saki matarsa, malamai suna cewa akwai ilhaqil waris akwai ikhrajil waris, idan mutum yana cikin rashin lafiya yana kwance akan gadar rashin lafiya sai kira ɗaya daga cikin matansa yace ya sake ta, to malamai suna tuhumar sa da cewa mai yiwa baya son ta ci gado ne yake so ya kore ta, ko kuma yana kwance a gadar rashin lafiya sai yace aje a auro masa amarya, to nan ma ana tuhumar sa cewa tunda dai bai da lafiya dan me zai amarya, to da haka yana so ishigo da ita ne da in ya mutu ta ci gado, to sai malamai wannan tuhuma da ake wa wannan mara lafiya yasa aka samu kauli biyu akan riskar da waccan mata da ya saki da gado in ya rasu, da kuma wannan mata da ya shigo da ita cikin auren sa bai da lafiya ita ko ba za a bata gado ba ana tuhumar sa ya shigo da ita ne, to sai malamai suka yi maganganu guda biyu suka ce idan ya mutu a wannan rashin lafiyar ita kuma bata gama idda ba to za a bata gadon sa koda ko ya sake ta, Hausa malaman suka ce koda ta gama idda ta auri wani mijin mutukar an gano dalilin da yasa ya sake ta dan ya kore ta ne to za a bata wannan gadon, wanda shine mazhaban sayyidina Usman, akwai mata Abdurrahman bin Auf da ya sake ta bai da lafiya, da ya rasu sayyidina Usman yace dabara ya mata ya kore ta daga cikin magada sai an raba gado da ita, wasu malaman suka ce kuma in ya warke daga wannan rashin lafiyar sannan kuma sai wata rashin lafiyar ta sake kama shi daga baya ya warke daga rashin lafiyar da ya sake ta, to wannan babu kokwanto cewa ba za a riskar da ita cikin magada ba, to amma dama ai ko mutun yana da lafiya in ya saki matarsa saki daya ko ya sake ta saki biyu tana cikin idda sai ya rasu ai za sa ta cikin magada da kuma matarsa ce kamar yadda muka faɗa in mutun yana da mata hudu sai ya saki daya tana idda saki daya ne ko biyu ko uku ne ma sai ta yi idda ba zai auro wata ba domin ya auro wata ga matarsa ta hudu tana idda to kamar ya auri mata biyar ne dole ya jira ta gama idda kamar yadda muka ce wannan matsaloli ne kusan guda hudu akwai auro kanwata abin yat ko yatta wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya akwai auro kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya da babanta ko uba ɗaya da babanta ko uwa ɗaya uba ɗaya akwai auro ya ko kanwar babarta da suke uwa ɗaya da babarta ko uba ɗaya uba ɗaya duk waɗannan ba zai aure su ba a wannan yanayi da yake da mata hudu ya saki ɗaya bata gama idda ba saboda in tana cikin iddan nan na saki ɗaya ko biyu wannan in ya rasu za a bata gado sabanin saki na uku idan mutum yau matarsa saki na uku tana idda saki ukun nan wanda wasu ma suke gadin jini ɗaya za ta yi saboda dama akan ba mutum rata ne na jini ɗaya jini biyu jini uku dan a daidaita ita kuwa mai saki uku babu daidaita da ita ko ma jini ukun za ta yi ta je ta yi dai ta tafi to wannan ba za a bata wato ainihin a gado ba haka nan kuma inda za a ce mutum ya saki matarsa tana tsakar idda sai ya rasu to sai ta juye daga idda din ta koma ta kaba sai ta dora akai ta ci gaba da ta kaba to wannan shi ma akwai matsala karkashin wannan wanda kauli rajihi shine in an tabbatar ana tuhumarsa kamar yadda ya faru lokacin sayyidina Umar wani yana da mata hudu sai ya sake su duka hudun saboda haka sai ya rabawa kuma ƴaƴansa kudin sa gaba daya a irin rabon gado da sayyidina Umar ya ji labari yasa aka je aka taho da shi yace me yasa ka saki matanka gaba daya yace shedan ne watakila yazo ya suranta maka cewa zaka mutu shine kai wannan dabarar dan ka kore su ka su ci gado to da ku haka ta faru sai na sa an jefi kabarinka da dutse kuma sai na ba su gado dan haka duk da ka sake su dinnan gaba daya su hudu da wannan dabarar dole sai ka ba su gado su ma wannan rabon da kai sai ka raba da su in ga baka ba in ka mutu sai an ba su gadon ka dan ana tuhumar sa kamar ya sake su ne dan yana jin wata kila zai rasu dan kasu ci gadon sa to in an gano wannan hikima mutun yayi haka in ya auro ma za a lura da wannan sana akwai talaqul kafir wanda ba musulmi ba tunda mun san annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya musulunta da auren sa baya sake sabon daurin aure idan mutum yazo ya musulunta tun daga maguzanci ya taho da auren da matarsa ko yaya ku suke aure a maguzancin nan ko da kwace ne in ka kwaci mata wannan ta zama taka ko shadi ake ai maka bulala in ka jure sai a baka mata ko kokawa ake yin in ka kada wani shikenan sai a baka mata yadda tsarin su yake a al'adar su haka ne aure to in yazo da irin wannan auren musulunci ba za a canza ba sai dai idan auren nasu ana auren muharrama ne kama a ce al'adar su ana auren ya ko ana auren kanwa ko ana auren uwa ko mata uba ko wacce ta haramta cikin dangogin nan da muka lissafa to in wannan ce to yana musulunta sai a raba auren dan mutum ba zai zo da kanwa sai ya ce matarsa bace kuma a basta a musulunci ko ya zo da yasa ya ce matarsa bace a basta a musulunci ko ya zo da baba sai ya ce matarsa ko kanwar babansa ko yar babansa ya ce matarsa bace a bashi a musulunci wannan ba za a yadda ba saboda haka sai a raba amma in mata ce biyar da suke aure a maguzanci ko aka daura masa aure a coci shi kirista ne ita kirista ce in suka musulunta ba za a ce a sake sabon daurin aure ba ko a daura musu aure a biyau in shi ba yahude ne ko ba yahudiya in suka musulunta ba za a ce su sake aure ba kamar yadda mai risala ya faɗa idza aslamal kafirani sabata ala nikahihima idan kafirai biyu suka musulunta to za su tabbata akan auren su ba sai an sake wannan sabon daurin aure ba to inda mas'alar take mutum ne yau matarsa saki daya kafin ya musulunta ya kuma yi mata saki daya kafin ya musulunta sai kuma suka zo suka musulunta to da suka musulunta yanzu wannan aure sabo ne a musulunci ko dori ne akan na baya idan dori ne akan na baya in ya kara mata saki daya to banat minhu hatta tankiha zaujan ghayrahu in kuma da suka musulunta al-islamu yahdumu ma qablahu duk wancan sakin da ya mata da komai tunda ba su shigo musulunci ba ya rushe to sai a sake sabon lissafi har sai ya mata saki daya biyu uku daban-daban sannan ne ya mata saki uku to wannan shine kauli rajihi na cewa auren su na nan amma saki ya rushe sake-saken da suka yi a baya rushe yanzu a sake sabon lissafin saki ne a cikin addinin musulunci. To haka nan akwai sakin wasa wanda wani ya taba yin wannan kai daga yin amarya in banda sakarci kowai sai ya dauki jagira wai ya rubuta nasa ke wai wai da wasa ta dauka ta ce me wannan yace ke da gangan nake tace a a islamiya an gaya mana wanda ya saki matarsa ko da gangan ne ta fito ta shi wallahi ba haka bane. To kaga irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku da wasan su da daidan su daidai ne, ko da wasa ka fade su a musulunci daidai ne, ko daidai ka fada ma daidai ne. Saboda haka akwai aure yanzu kuna wasa da mutum yakka ta fito sai ce ba ni wannan mana alaji ko gafata maluka ba ni wannan yana ce a an baka to ta bayu ba a wasa da shi aure ta bayu. Shi yasa Abdullahi dan Umar wani mutumin yazo gidansa sai ga yarsa ta fito sai ce ka gafata malan ko za a ban wannan sai ce an baka to sai bai ga mutumin ba da yazo zai rasu sai ƴaƴansa wasiya yace wani nazo ya ga ƴata yace na so na masa alƙawari na bashi ku nemo shi ku daura musu aure da ita dan kan jewa Allah ana tuhuma ta da munafincin ne alƙawari na saba. Saboda ba a wasa da aure a daina wasa da shi kaga auren da ake na wasa din nan shi ma kaga yana da hatsari. Saboda haka na sake ki ko na aure ki ko na mai da ke babu wasa a cikin waɗannan abubuwan guda uku. A wata ruwaya ma har da ƴanci kana da bayi sai ko ka kalle su kace kai din na ƴanta ku suka ce mun gode kace kai da gangan nake a ba magana da gangan a wajen saki ba magana da gangan a wajen kome ba magana da gangan a wajen aure ba a yin waɗannan da gangan dan abubuwa ne muhimmai. A ƙarshen wannan ne malamai Ibn Qayyim ya fitar da wasu mas'aloli guda hudu yace idan mutum ya nufi wato hukuncin saki da lafazin sa bai nufi hukuncin saki ba bai nufi lafazin sa ba ma'ana bai furta ba kuma bai niyya ba kaga matarsa bata sako ba tunda bai ce komai ba. Haka nan idan wato yayi niyya a ransa ya sake ta amma bai furta da baki ba to nan ma bata sako ba tunda ba a ji daga bakin sa ba sabanin ya fada da baki yace bai yi niyya ba domin niyya ba mai ganin ta sai Allah. Shi yasa malamai suke cewa saki akwai qada'an akwai diyanatan. Me ma'anan qada'an? Mu a zahiri zamu iya cewa mataka ta saku amma diyanatan shine tsakaninka da Allah watakila bata saku ba amma abin da ya bayyana a gare mu da shi zamu hukunci. Don haka idan aka ba mutane dama mutane su za su saki mutum yace da gangan yake to duk wanda ya saki matarsa ma zai zo yace da gangan yake. Shi yasa aka ce babu gangan a cikin wannan lamari. In ba ka ba duk wanda ya saki matarsa sai zo yace maka da gangan yake. Amma idan mutum ya nufi lafazin yace a zuciyarsa ba nufin saki yayi ba amma an ji lafazin saki a bakin sa wannan za a kama shi da saki. Haka nan idan yayi niyya a zuciyarsa ya faɗi lafazin nan ma za a kama shi da wato saki. To waɗannan su ne wato abubuwan da suka shafi shi mai yin sakin wanda mun ce anwa kashe-kashe na sakin. Muna da sakin da ake kira kina'i da sarihi wato kinaya. Duk da mas'alar kinaya da mas'alar sarih mas'ala ce wacce take nisbiya ma'ana wani lafazi ne wanda in ka gaya wa matarka kai tsaye ta saku bayan na sake ki ai ana cewa sawwake mun mutum ya ce na sawwake miki wannan a wurinmu sarihi ne ta saku kawai amma tafi gida wannan zai iya ɗaukan ma'ana biyu ko ma ma'anoni da dama. Tafi gida ai miki faɗa tafi gida kafin in huce tafi gida kafin mu shirya tafi gida kafin in gyara gidan nan zai iya fakewa da wasu kalmomi. To shi yasa in mace aka ce mata tafi gida sai an tambayi mai gidan da kace tafi gida me kake nufi. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Ibnu Tijawn cewa ilhaqi bi ahliki tafi gida amma ga Ka'ab bin Malik lokacin da aka ce kada ya kusanci matarsa shi ma ya ce mata ice utalliquha amma za a fa'alu sakin ta zan yi ko me zan yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a ce ka sake ta ba amma kada ka kusance ta. To da haka wannan shi ma an dauke shi a matsayin bata saku ba saboda ya ce mata ilhaqi bi ahliki ba da niyya ya sake ta ba amma waccan da Annabi ya ce mata ilhaqi bi ahliki wannan ta saku. to wannan shine hukunce hukuncen da suka shafi shi wanda ake kira wato mutalliq mai yin saki. Sai ita mutallaqa wacce za a saka dole ta zama matarka haqiqatan aw hukuman haqiqatan ga ta a cikin ismarka baka sake ta ba, to wannan mata in kace na sake ki shikenan ta saku. Haka nan kuma wacce kai mata saki tana cikin idda, wasu malamai sun ce ba dama ka sake sakin ta har sai ka maido da ita, domin lokacin da ka saki mace shi yasa malamai suka tattauna wanda zamu zo kai akan mutum ya ce matarsa na sake ki na sake ki na sake ki. To waɗannan guda biyu me mahallin su? Wasu sun ce taukidi ne, na sake ki in biki ji ba na sake ki, in biki gane ba na sake ki. Wasu suka ce a kowanne ɗaya zaman kansa yake na sake ki na sake ki na sake ki, da haka ya zama guda uku. Wasu suka ce a to in kace na sake ki ai ta saku, wannan da kace na sake ki shi ina ya fada, domin sakakkiya ce dama da wancan na farkon, wannan na biyun kenan ya tafi a iska, domin dama sakakkiya ce ko ba a sakin sakakkiya, ka riga ka sake ta ba dama ka ƙara cewa na sake ta sai ka maida ita. So da ka tunda bata maidu ba, wannan ɗayan da wannan ɗayan sun tashi a iska, wancan ɗayan shi yayi aiki. Suka ce in ko ba haka ba kenan za a iya sakin sakakkiya ba tare da an maida ita ba. Shi kuma saki baya yiwa sai bayan aure, haka nan kuma saki baya yiwa ga wacce aka saka sai me sai bayan kome. So da ka shi yasa aka ce Abdullahi dan Umar murhu falyuraji'aha thumma tatahuru thumma tatahuru thumma insha amsaka wa insha talaka, kenan sai an dawo da mace sannan ake samun kofar ƙara sakinta. Kace kuma an kace na sake ki saki uku, to kalman na sake ki ta saku, kalman ukun ita ina za ta? Kalman ukun nan suka ce duk abin da shari'a take kai uku, ai baka ɗaya kace uku ne. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kai sallah kace subha da asuba subhanallahi wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, kafa nawa kenan? Daya. To sai nace subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi salasan, nawa ne kenan? Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai subhanallahi wa bihamdihi 100, sai nace subhanallahi wa bihamdihi 100, kafa nawa ne kenan? Suka ce to in kace na sake ki saki uku kwaya nawa kai kenan? Abu ba da sauri ba dai. Za mu zo kan wannan matsalar, za a ji yadda malamai suka tattauna mai ban sha'awa ta ilimi wallahi ta burgewa da dadi, idan za ku gane malaman mu Allah ya saka musu da alheri. Suka ce akwai kuma at-ta'yin, ita matar da zaka saka dole ka ayyana ta. Mutum da yake da mata hudu, Kubra da Sugura da kuma Salma da Laila, saboda haka da ya shigo sai ce na saki daya. Da Kubra da Sugura da Salma da Laila ta ce wa kake nufi? Ita wacce ta tsargu. To ya zai anan? Aka ce dole a kira shi ya faɗi wacce ya niya. Dole in ba niya ba wacce ta so, dole sai ya faɗi niyyarsa, domin ba niya wa ya saka kenan. In ya ce a wacce na yi niya, to wacce aka yi niya ita ce ta so. Kama kuma yana ga Sugura ga Kubra, sai ya nuna Sugura ita ke Kubra na sake ki, to wacce ce ta saku? Da hannunsa ya nuna Sugura, da bakinsa ya ce Kubra. To bainal ishara wa sifa wanne ne za a zartar? Akwai ishara, akwai sifa, akwai niyya. To da ka niyyarsa za a duba ko sifar da ya faɗa ko isharar da ya yi. Na'am? To abinda malamai suka ce, kan mutum ne ya ɗauki waya ya buga, yana da mata, akwai Fatima, akwai Fatima ɗayar. Saboda haka sai ya ce Fatima akwai, akwai ƙarama, akwai babba. Ta ce na'am, ta ce na sake ki. Ta ce ni ce fa Alhaji ƙarama? Ya ce a'a, babban nake nufi. Aka ce to duk biyun sun saku. To saboda haka wasu malaman suka ce to sifar gabansa idan yana da doguwar mata da gajeriya, sai ya nuna gajeriya ce ke doguwa,
na sake ki amma gajeriya yake nuna doguwa bata nan saboda haka suka ce to gajeriya ta saku domin doguwa bata nan kuma sifa idan ta zamo ga hadira ga ga'iba to akan allaka hukunci ne akan hadira domin ga'iba babu ita balle a hukunci akan ta wannan mas'ala malamai sun tattauna shafuka wajen 40 akan bambanci tsakanin ishara da sifa da niyya ga wacce kai niyya ga wacce ka nuna ga wacce ka faɗi sifarta a cikin ukun wanne za a dauka niyyarka ko isharanka ko kuma sifar da ka faɗa ke baka sai fara ta amsa baka tace na'am na sake ki tace ni da farak to ya kike haka kuma Usman da suka ce duka bin su tafi suka ce a'a wacce niyya a ransu ce za ta tafi saboda kada ana tattauna wannan mas'aloli ne domin a nuna mana saki abu ne mai fadi kuma ya kamata a nutsu a kansa sigatu talaq sigar da ake yin saki da ita saki ba zai fita daga dayan uku ba imma ya zama bil lafazi au bil kitabati au bil isharati akwai saki da lafazi mutun ya furta da baki akwai saki da rubutu mutun ya rubuta ko ya test ko ya tura ta fax domin malamai sun tattauna mas'alar sakin mace ta test na wayarka da bambanci tsakanin rubutunka idan ka rubuta kai sign daban kuma ka dauka domin abinda yasa aka ce in ka tura mata ka saki da wayarka har sai ka je ka tabbatar domin wani yana iya daukan wayarka ya dubo lambar matarka kuma ya tura test da sunanka kuma yace kai ka sake ta shi yasa aka ce dole in dai rubutu na message ne to ba za a amfani da shi ba har sai tukunna ka zo ka tabbatar sai tace mai gida na ga wani abu ya shigo wayata meye ne ce kaman me fa a baka tura mun test ba yace a ban turo ba babu wani test da ka turo eh to kaga abin da aka turo a ba ni na turo wannan ba to shikenan bai yi ba domin dama ya hatamilu amma idan yayi rubutu wanda an san khatin sa ne hannun sa ne duk da shi ma hannu ana iya kwaikwaya hannun sa ne rubutun sa ne kamar yadda wani yake ce mun wani ya ce masa ya rubuta masa saki so da aka yi ce rubuta ni ban iya rubutu ba yaro zo ka rubuta mun ka ce ke kande tunda abin naki ya zama haka na sake ki saki uku rubuta shi kuma yaron sai ce na sake ki saki daya so da aka aka tura takarda saboda haka sai daga ba aka ce an ga takarda ka ce ka saki mata ka saki daya ce a'a ni uku nace yaron ya rubuta to yanzu wanne za a aiki da shi abinda yaro ya rubuta ko abinda mutum ya rubuta ya faɗa ko wata ce ta aiko cewa kawai mijinta sai ya rubuta takardar saki ya ninke ya aje bai bata ba wance tunda abin ya zama haka shikenan na sake ki sai ya aje amma bai bata ba ita kuma garin tone-tone da bincike da duba takardu tana daga sai ga takarda an sake ta ta dauko takarda ta taho gida ya ta nuna iyaye ga mijina ya sake ni miji ya zo bai ga matarsa ba ya je ya tura gidansa aka ce tana gida ai ka sake ta ce yaushe na sake ta tace a takarda na gani a rubuce gashi ka rubuta mun saki shine na dauko tace a wannan nayi ne yadda zan sake ki ne na rubuta takardar kuma daga baya da muka shirya sai na fasa ban ya ga takardar ba na aji to ta saku ko bata saku ba to wannan mas'ala shine malamai suke tattaunawa cewa to idan ya bada shaidu da suka tabbatar da cewa eh lokacin da ya rubuta wannan takarda ya janye domin rubutu kana iya janye shi dole rubutawa daban zartawa daban to da kai idan ya rubuta bai zartar ba za a masa hukunci ba shi yasa malamai suka ce in har ka rubuta in ka fasa ya ga in test kai mata zaka tura mata saki in ka fasa goge saboda wata rana ana iya samun wani ya zo ya tura in ya gani a wayarka ko kuma ta zo ta dauki wayarka ta duba ta gani to daga nan sai a shiga matsala to da haka shine rubutu malamai da yawa suna ga saki da rubutu sai an samu shaidu idan an samu sabani yace ba shi ya rubuta ba to sai ya kawo shaidu amma idan ya rubuta ya zo ya tabbatar rubutun sa ne shi yasa yanzu mutun zaka cewa mace na sake ki sai ta ce ban takarda tare da cewa na sake ki shine sakin takarda ba ita ce sakin ba amma takarda kamar shaida ce da ba za ka iya inkari ba shi kuwa lafazi tunda kai da ita ne daga baya mutun yana iya zuwa ya cewa ba shi ya fada ba ko ƙarya take masa wanda zamu zo kan wannan mas'alar na rigimar da ta barke tsakanin miji da mata ita ta ce ya sake ta shi ya ce bai sake ta ba ni ma kaina na taba samun irin wannan mas'alar ya rantsa yace a kawo masa Qur'ani izu 60 zai dafa bai sake ta ba tace ita ma a kawo izu 60 bugun warshu za ta buga ma bai sake ta ba to kowa ya ja daga kuma ba sheda sai Allah to irin wannan su kansu alƙalai nan da suke cewa qada'an wa diyanatan idan irin saki ne irin na ukun nan yafi matsala so da aka alƙali zai kira ta gefe ke tsakaninki da Allah kin ji ya sake ki tace naji bi ya tsorata ta da abin tsorata ta kafe ya kira mijin kai tsakaninka da Allah baka sake ta yace shi san bai sake ta ba saboda haka sai ya mayar da ita qada'an amma zai mata wasiya diyanatan idan kin tabbatar ya sake ki ba sheda dole mu mai da ki amma in ke tsakaninki da Allah kin tabbatar da saki to kada ki yadda da shi ki buga toka ki shafa kaza ki tabata masa rai har sai ya tabbatar da saki domin ke tsakaninki da Allah kin san ba matarsa bace amma mu tunda bamu da shedu sai abin da ya bayyana a fili abin da ya bayyana a fili kin yi da'awar saki ya kore kuma sakin nan nasa ne dole tunda ya kore ba za mu ce masa lalle yayyu ba ke kuma kina da tabbas an miki kin gan kika zauna ke sakakkiya ce ƴaƴan da za ku haifa da abin da zai biyo baya duka za su zama wani iri daban so da haka sai a yi mata wasiya ta boye da za ta je ta kangare ta ki zaman har ya fusata da kansa ya ce ya sallama shi dai sakin nan da ake ce bai yi ba ma yanzu ya hakura yayi to dan a samu a warware to da haka kinaya malamai suka ce amru ne nisbi domin shi kinaya takan bambanta daga zamani zuwa lokaci zuwa guri yanzu kamar misali a cikin alqur'ani yafi amfani da lafazi uku akan saki wasarrihuhunna sarahan jamila da firaq da kuma talaq sai wasu malamai suke ganin waɗannan lafazin guda uku sune kadai lafazin saki ragowan dibba saki bane kinaya ne wasu suka ce akwai anti khaliyatun anti bariyatun habuliki ala garibiki anti mutlaqa ko mutallaqa bitashdid aw bitakhfif to anti mutlaqa sun ce wannan kina'i ne amma anti mutallaqa wannan sarihi ne to akwai su suna nan da yawa tsakanin bambanci a tsakanin sarihi da kina'i sannan mun ce akwai sunni akwai bid'i akwai munajjaz shi sakin akwai munajjaz akwai mu'allaq ala shartin akwai ko mudaf ila mustaqbali mutum yace na sake ki yanzu ba wani sharadi wani zai ce wa matarsa in kika ƙara fita na sake ki kuma ta fita wani ya taba yin haka yace wa matarsa in bana nan kina fita to da haka in kika fita bana nan na sake ki ko ita kuma ita fita da ta fita daga nan ma ya ta wuce gida to da haka da ya dawo ba ta nan ina wanci aka ce ta fita dama ka ce in ta fita ka sake ta to da ta fitan ta sako ita wuce gida sai ce a'a shi fa barazana yayi mata shi fa ba saki yake yace an ga ma ana barazana da saki tunda ka san shedan yana kafa gadansa akan ruwa ya tura iblis sai cewa su je su hada rigima a cikin gari da al'umma idan suka tashi kawo rahoto zai ce kowa ya kawo rahoton abin da yayi wanda yace wani da wani na hada su gaba wanda yace wani da wani ne masa kaza sai wani ya tashi hannu cikin shedan yace shedan ni abin da nan shine na kashe auren wani da wance sai yace zo nan ka zo na kusa da ni kai abin da ya dace don har shedan yana murna da kashe aure ba za ka sa wa matarka sharadi akan in tai abu ka sake ta ba ina tabbatar maka sai abin ya faru saboda shedan zai ta zuga ta kenan yanzu zaman tsoro ma take a ce zaman tsoron ka a sake ta ma take ashe ma kenan ba za ta iya yin kaza ba saboda auren nan saboda haka sai shedan ya ta zuga ta ya ta baza mata shi yasa ma kuka ga aka hana mata su saki da sakin nan a hannun mata yake da sun sake mu uku uku da zuna mun nan dukkan mu sakakku ne to da su sai sun yi abu daga ba su gano cewa ba haka ya kamata su yi ba suna da saurin zartawa amma kai sai kai tunani kai lissafi kai kaza sai ka yanke daga baya sai kai amma ita kawai kana iya zuwa da cefan ta ce mai gida na sake ka ba uwar gida ce wallahi za su keka kasan da dare ma kuma ka kwashe kayanka tazo tana kuka cewa me yasa ta sake ka to saboda haka shi yasa aka kwace saki daga hannunsu aka danka hannunmu sannan aka maganar wato at-talaqul qalbi mutun ya saki matarsa a zuciyarsa amma bai ga ya mata ba malama suka ce la yu'tabaru bihaza ba za a itibari da wannan ba domin ba a samu dalilin da za a zartar da shi ba kuma akwai saki da sheda wasu malaman suna ga labudda min al-ishhad ala talaq dole ne in ka saki matarka ka nemi shedu ka ga ya musu haka in zaka maido da ita ka nemi shedu ka ga ya musu wanda zamu zo aya ta gaba anan zamu fashin baki dangane ga matsalolin da malamai suka fada dangane ga ashqir al-ishhad ala talaq aw al-ishhad ala raj'a aw al-ishhad ala ghairi zalika na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
Allah ta'ala ce ya kai wannan annabi mai daraja mai girma madaukaki iza tallaqtum sai kuma aka juya kanmu da mu da shi baki daya idan za ku saki annisa a matan da kuke aure fa talliquhunna ku sake su li iddatihinna da zamanin iddarsu mun ce rashin sakin mace a zamanin idda shi ya kawo saki ya zama kashi 10 ko muka ce sakin mace a cikin jinin al'ada ya saba wannan ayar amma yayi sakin mace a cikin jinin biki ya saba wannan ayar amma yayi sakin mace saki uku a kalma daya ya saba wannan ayar akwai ƙarin bayani zai zo sakin mace a cikin tsarki bayan tayi tsarki an sadu da ita a ce an sake ta ya saba wannan ayar shi ma akwai ƙarin bayani akai sakin mace bayan tayi tsarki ba a sadu da ita ba a ce an sake ta wannan yayi daidai da wannan aya sakin mace tana da ciki yayi daidai da wannan aya da haka kenan na sunna ya zama biyu na bid'a ya zama hudu sakin mace karama wacce bata fara jinin al'ada ba bai saba ba bai yi daidai ba ba sunna bane ba bid'a bane sakin mace da ta tsufa ta gama jinin al'ada gaba daya ba ta yi sakin ta bashi da zamanin bid'a ko sunna sakin matar da bata jinin al'ada kwata kwata ba a alakanta shi da sunna ko bid'a sakin matar da ta samu larura jinin ya dauke daina zuwa sakin ta bashi da alaka da sunna ko bid'a sakin matar da ka aura wacce buku tare da ita ba ka sake ta ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا فطلقوهن لعدتهن من شيء ما تاودن دا أكا سكا كشي هؤني أكوي ميين إدى دا جيني كوز أليكي أبتيني أكوي ميين إدى دا حيهوا أكوي ميين إدى دا وطا أكوزات زو أقبا أكوي مي وطباتا إدى كوتا كوتا إتشي وطباتا ليري إتبا shine Allah ta'ala ce wa ahsul idda ku kiyaye wannan idda da kuka sake ta don a san yaushe idda ta fara yaushe ne kuma idda za ta kare wattaqullaha rabbakum ku kiyaye Allah mahaliccinku kada ku cuci matarku ko guzulaci kanku ko ku saba wa dokar Allah
la tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fitar da matan nan daga cikin gidajen su. Kun ga gidan da ka saki matar ka gidanta ne, dan haka wanda yawa matar sa saki daya anan za ta zauna ta yi idda, wanda yawa matar sa saki biyu anan za ta zauna ta yi idda. Amma idan sakin na uku ne la sukuna wala nafaka, in cikon na uku ne abinda ake so dama shine a daidaita, a saki daya ana iya daidaitawa. To in matar ka bata yi nisa ba ana iya daidaitawa. Shi yasa malamai suka ce in mutum ya saki matar sa saki daya tana zaune tana idda a ɗakin ta a gidansa, to ta ci gaba da kwalliya, ta ci gaba da fesa turare, ta ci gaba da tsafta, mai yiwa ya huce ce ke kawo kunu, to ya an shirya kenan. Shi ka san komai, wato shi yasa suka ce ya juzu bil lafazi wa ya juzu bil kitabi wa ya juzu bi kaza, zaka iya yin komai ta kowace hanya bil fi'li aw bil qawli. Idan mutum ya aikata abinda an san ba zai yi wa mace ba sai ya maida ita, to ta maidu. Haka in ya faɗi lafazin da aka san kome ne, kamar ya ce shikenan kai mun buta ban ɗaki, ko kai mun ruwa in wanka, ko kawo mun abinci, duk dai waɗannan wayo ne. Ka san shi namiji yana da wayo iri-iri, to sai a gane cewa dai ya maida ita ne. To shine Allah ya ce la tukhrujuhunna min buyutihinna, amma fa mu aka ce kamu fitar da su daga gidan, kaka ce in gwata kadda kuma fita, a'a sai sun saki uku ne wannan kan ya kamata ta fita. Wala yakhrujuna suma matan kasu fita, to yanzu wannan biyin wannan ayar ba aiki da ita kusar, musamman su matan. In ka saki mace cewa kuma zauna ki idda, sai danginta su zo suna cewa baki da zuciya a sake ki kuma ki zauna a gidan, wallahi baki da zuciya. Shine Allah ta'ala ce illa an ya'ati na bi fahishatin mubayyana, sai sun zo da wata alfasha bayyananniya, sai sun zo da alfasha bayyananniya, to shine za a fitar da su domin yi musu hukunci. Mecece alfasha bayyananniya? Wasun ce illa an yakhrujuna qablan qida'il mudda, sai in sun fita kafin mudda ta kare, to wannan shi ake kira fitar su shine alfasha bayyananniya. Wasu kuma suka ce a kauli na biyu abinda ake kira alfasha bayyananniya ta yi zina, tana zaman idda kuma sai ta yi zina. To wannan malam mujahid ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, kuma shi ma kaulin mujahid din kenan, da malam Sha'abi da malam Ikrimatu da malam Dhahak. To da haka in sun yi zina kenan sai a fitar da su a ji a yi musu haddi. Na uku, alfasha anan yana nufin ta yi fitsara ga mutanen gida. Matanka biyu ko uku ko hudu sai ka saki daya, to dama tana cikin fushi, ka san za kuma a dinga dan mata dan guga. Wasu ma an sake su sun yi fita, wannan mata ba wanda yafi su iya gugar zana, ba wanda yafi su iya shagube, wani jirwaye mai kaman wanka, mata sun kwariya. So da haka an san yadda za a goge ta. Mu da yake ma zaman auren muke, wasu ma an sake su ma gashi nan, to dai ba komai, ana ji a ta hurga mata magana, dole ta kwashe kayan ta fita. To wata tana iya fusata ta zo tsakar gidanta da kitulu ta fasa shi, ta dauki randa ta fasa, ta ce in ga mai magana, an sake ni na yadda ko ba zan fitan ba. Ana ta rigima da damba da wacce aka saka da wacce ba saka ba, to anan dole sai ka ce to ina ga sai a kwashe kaya ko. So da haka suka ce na hudu isabatul hadd, shi ma dai wani abu na haddi da ya same ta wanda zai sa a fitar da ita. To shine Allah ta'ala ya ce wa tilka hududullah, waɗancan bayanai da ake ta yi iyakoki ne na Allah, kada a ƙetara su. Wa man yata'adda hududallah, wanda ya ƙetara iyakokin Allah, faqad zalama nafsahu, ya cuci kansa, domin ya dau alhaki kuma Allah zai ga sakamakon haka. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra, Allah ya ce buku sani ba me yiwa Allah ya farar da wani al'amari bayan arrabun, ko da saki ukun ne, me yiwa ta je ta yi aure ta fito ta dawo, wanda mun yi bayanin sharuɗa guda biyu wanda za a kiyaye lokacin da mace aka yi mata saki na uku. Kada ka tura wani ya aure ta, kada ka hada baki da wani ya aure ta, ko ka hada baki da ita ka bata kuɗi ta je ta yi aure ta yau da ruwani. Amma in ta je ta yi aurenta suka tare da miji, bayan an sadu ta yi ta waye, wannan babu ruwanka, ba sa hannunka, ba taimakonka, ba isharanka, ba wayarka, ba kaza. Saboda haka akwai wanda ya taɓa yi min waya ya ce malam wani ne suka rabu da matarsa ƴaƴansu goma, to ni ina tausayin su, shine na iya zuwa, shi bai sani ba, in je in aure ta, idan mun tare kawai sai kuma in sake ta dan ta koma gidan mijinta. Nace waye saka,
ba wanda ya saka ka kyalis kawai in za su shirya Allah zai kawo shiri su shirya amma nan dabarar na toshe kofa ne saboda me yuwa akwai wani abu tsakanin su da mijin wani abu mutun zai iya maka daga baya kuma yayi da sunanka saboda haka wannan shi ma kofa ce da ya kamata a toshe nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ga mun yi babban bakoli babban limamin masallaci na kofar fada ya kawo mana ziyara wajen wannan majalisi muna masa barka da zuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ya samu da mu da shi cikin waɗanda za a yi musu rahama a cikin wannan wata na Ramadana liman barka da zuwa lafiya alhamdulillah masha Allah rabbul alamin akwai tambayoyi wanda yace naji mallan naji kamar an kira sallah sai na sharuwa ashe ba kiran sallah aka yi ba ina matsayin azumi na wannan shi ake kira kuskure idan mutum ya kuskure wasu malamai sun ce in lokacin dab yake da sharuwan to wannan azumin ka yana nan idan ko da nisan lokaci to za ka rama azumi guda daya duk da Allah ta'ala ce laysa alaikum junahun fima akhata'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum dan da yake cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhata'na daka malamai sun ce alqata'u wal nisya wal alqata'u wal ikrahu wal nisyanu asqathu ma'budun arrahman lakin ma al itlaf yathbutul badal wa yantafi ta'sima anhu wazalal ko zan iya aikin haji da niyyar Allah ya kaiwa mahaifina ladan kwarai idan kai naka hajin haji aiki ne na lada da yake karban niyaba inda kai kai naka na farilla to kana iya yi wa wato mahaifinka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a wajen harama yana cewa labbaika an shubrama sai manzo Allah ya ce man haza shubrama sai ce dan uwana ne yace kai kai wa kanka yace a ban yi ba yace to ka fara yi wa kanka sannan ka zo ka wa shi shubrama din saboda haka sai ya zama wannan shekara zai wa kansa ya dawo ya wa shubrama da kuma hadisin wata mata ta ce ya rasulullah haji ta riski babana amma ya tsufa tukub tukub in an dora shi akan doki sai ya zame ya fado ba za a iya dauko shi a zo haji da shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana bin babanki bashi zaki biya tace eh ce hujji an abiki je kiki yi wa babanki aikin haji to kaga wannan ya nuna kenan ana iya mutun aikin haji kuma a bashi ladan ma yace malam me wannan tambaya tana cewa da tana zina tai niyyar tuba shine tace shin ya ake tuban kuma in za ta yi aure me akan ta to muna miki murna muna taya ki murna da Allah ya sa kika tuba domin duk wanda yake aikata laifi Allah ya sa ya tuba babban alheri ne Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun akwai da yawa irin ki wanda shedan ya ja su ya jefa su a wannan amma ba ma sa tunanin tuba kin ga ke da Allah ya sa miki ki tuba to Allah yana son ki inna Allah yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah yana son masu tuba yana son masu tsarki abinda zaki abu biyu ne shurutu taubatin zaki duba annadamu na farko ki yi nadama alama fata ki dinga jin zafin abinda kika aikata a baya wanni yatu Allah ta'udi ila zambi ki niya ba zaki ƙara komawa cikin wannan zunubin ba fi ma baqiya alayki min umriki cikin abinda ya miki saura a rayuwarki wa antuturikil ma'asiyata fi sa'atiha sannan kada yanzu kuma kije ki sake yi to daga ci akwai canza kawaye ko canza gari ko neman sana'a ko canza unguwa ko canza dalilan da suka jawo kika fadan to lalle ki kokari su ma ki yanke musu domin biki yanke musu ba har yanzu dai kina iya sake komawa dan kan aka samu shurutu taubati kamar yadda Allah faɗa ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha wanda Imamul Qurtubi ya kawo mas'ala 23 karkashin wannan aya na menene taubatan nasuha daga ciki akwai cewa shine wanda ba a sake tunanin komawa sabo a bayansa ba to sannan sai ki istibra'i istibra'i shine ki yi jini daya wanda zai nuna cewa baki a dauke da ciki sannan ki je asibiti na uku a yi test din ki cewa baki a dauke da cuta biki dauki cutan HIV ko ta cuta da zaki iya sama wani kuma ki zama dalilin halakar sa ba to in kika yi wannan sai ki je ki koyi ilimin addini ki ci gaba da istighfari da salatin annabi da hailala Allah ya yafe miki na baya wanda suka yi haka Allah zai yafe musu. Wannan ce mallam meye matsayin auren dole a musulunci kuma ko mu mata muna da ikon a shawarce mu kafin aurar da mu
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace albikru tusta azanu wa idhunuha sumatuha wasayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha. Bujurwa in za a aurar da ita a cikin na gaya mata tunda ita akwai kunya in tai shiru shirin ya nuna yarda domin akwai shirin tsoro akwai shirin fargaba akwai shirin kaza idan shirin yana nuna tagamsu har malamai sun ce in tayi kuka a duba kukan idan an taba hawayen an ji yayi zafi to kukan bacin rai ne in an ji kuma kukan hawayen yayi sanyi to kukan so ne da kauna da jin dadi to da haka sai a yi in ga ga alama musamman a da malamai suna ga uba yana iya makaramar Esther tilasi aurar da ita saboda ba ta wayo ba wannan daka iyayenmu da kakanninmu duk suna gaya mana lokacin da aka musu aure duk suna kanana amma yanzu da yake karatu yazo zamani yazo in kace zaka tilasta ekka kai mata auren dole ba tare da tagamsu ba to wata daga nan ta fice ba za ka kara ganin ta ba to shi yasa ake so a tattausa musu a tukunna ga hankalinsu a har su gamsu cewa suna so wanda shine daidai a shawarce ku manzo Allah ne yace a shawarce kuma wanda yace mal ina da lurura rashin rike alwala shine yace alwala ga yawan waswasi ya zan yi irin kasalla mai yiwa ma rashin rike alwalan shi ma waswasin ne kana rike wa shedan da yake zuwa idan ga ce maka taware wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun yaji ana masa waswasi cewa alwalarsa taware kada ya fita daga masallaci hatta ya sama a sautan aw ya ji da rihan wanda a sautu war rihu anan ana nufin yaqini har sai ka samu yaqini taware amma idan waswasi shedan yake ma kakka dora akan waswasi domin shi waswasi kana bin sa ne yana ƙara fadi kana bin sa ne yana ƙara yawa har sai kai ka haddin da zaka zo har tsakaninka da Allah ma kana waswasi saboda haka mai waswasi shine aka za umanistan ka hahu shakku abu yayi nisa kenan istan ka hahu wato kamar aure suka yi da shi da shakka ya zama shakka halayensa to irin waɗannan bai kamata ya dinga bin shakka din nan ba amma idan yana da yaqini ko yana da zato mai karfi to sai dinga sake alwala in ko ya tabbatar tana warewar to ya zama salis salis shine mutumin da ya wayi gari yana da larura wanda ana yin guda shida ne salis akwai na tusa akwai na bayan gida akwai na bawali akwai na mazi akwai na mani akwai na waje dukkan mutum yakan iya samun larura waɗannan abubuwan su ki tsayawa don suka ki tsayawa ya zama larura wanda ko kai alwalan ma dai sake warewa zate ko kai sake warewa zate to sai malamai suka ce an baka dama ka dinga alwala ga kowace sallah in kana cikin sallar tunda dai kai alwala kafin ka shiga to ko kana cikin sallar ka ji wannan abin yana fita ba za ka yanke ba har sai kai sallama da ka ce assalamu alaikum to baka da alwala in wata sallar ta zo ma sai ka sake yin alwala da haka abin da ke zuban maka a cikin sallar nan wanda yake tsayawa to wannan za ka yi masa hukunci a matsayin cewa wato abin nan ne to kafin mu bawa liman yayi mana addu'a zamu karanto sakonnin da jama'a suka turo a saka a cikin asusun marayu akwai kudi 6,100 da atamfa turmi daya sabulu dan kamaru katan daya daga yan sahun gaba bangaren kudu a sa asusun marayu ayi musu addu'a ina kenan nan barin ka amma kun yi kokari fa bayan kun turo wancan ku sake turo wannan to Allah ya muku albarka ya biya muku bukatunku na alheri to kun ji fa wannan sahun nan kun ji fa wa fi zalika falyatanafasil atamfa turame 20 daga tsohon kansila Ado Wantos haka ne a sa asusun marayu ayi masa addu'a to tsohon kansila an gode da wannan atamfa da kaka turme 20 kace a saka asusun marayu kudi 2,400 daga yan sahun baya ta kudu sahun baya ta kudu a sa asusun suwaye sahun baya ta kudu can sahun baya ta kudu lalle ba dama daga ina kenan daga kan waye lissafin ya fara dan san addu'ar san addu'a ni ma mata iyaka to liman yana jin inda addu'ar sa zata in ya tashi cewa daga ran liman zuwa can za a wa addu'a ga 4,500 daga to sune dai ko a'a 4,500 daga yan bayan masu kamera 4,500 daga ƴan bayan masu kyamara na tsakanin fulolin tsakiya banda ƴan gefe da gefe suka ce a saka asusun marayu ai musu addu'a Allah biya musu bukatunsu na alheri akwai kuɗi none wannan 3,000 daga wani dan uwa yace a sa asusun marayu ai masa addu'a Allah biya musu bukatunsa ga wata 2,000 daga wani dan uwa yace a sa asusun marayu ai masa addu'a Allah biya masa bukatunsa alqur'ani guda daya daga wani dan uwa ai masa addu'a kuɗi none nan kuɗi 60,000 har 60 daga wani bawan Allah yace 12,000 nasa na shekara daya ai masa addu'a 12,000 yace na mahaifiyarsa shekara daya ai mata addu'a Allah ya bata lafiya 12,000 na shekara daya na iyali na da ta rasu ai mata addu'a Allah ya gafarta mata 12,000 na shekara daya ga mahaifinsa Allah ya ji kansa 12,000 na shekara daya ga iyalin da muke tare ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta 12,500 shine 60 ko haka kuma yace ga atamfa turmi 5 shadda yadi 50 ai abawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillah ai musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu 3,700 daga dullabus sunna ai musu addu'a 5,000 da kayan sawa din kakku kala 3 daga wata ƴar uwa ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta 400 daga wani yace Allah ya ji kan babansa ai masa addu'a daga wata amarya tace a dinkawa marayu ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta ai hatta zama amarya mai bukatu ta biya kudi 10,000 daga wani bawan Allah ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa sai wata 10,000 daga wani dan uwa yace babansa ya bashi jari ai masa addu'a Allah ya sanya albarka a kasuwancinsa man shafawa dozin daya omo buhu daya sabulu katan 4 ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa to wannan yace kada a gajiya a taimaka min da addu'a Allah ya bani gida na wani kai na ya kuma raba ni da fatara da kuncin talauci to sai masu bukatu ga sunan masu waɗanda suke cikin damuwa waɗanda suke asibitoci ba su da lafiya wanda suke so Allah ya shirye musu da ƴaƴansu masu bukatar buɗe harkokin kasuwancinsu masu bukatan aure na gari masu bukatar mallakan gidaje dalibai masu karatu da masu neman admission da masu son su ci jarabawa da masu neman ilimi mai amfani da duka bukatu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya za mu ba liman ya mana addu'a malam haka sa na fara gumi to mas'alar sheda da abubuwa na asibiti yana cikin abubuwan da malamai suke tattaunawa yanzu kamar irin scanning da ake na ciki lokacin da zamu yi auren mata din nan guda 2,000 a Kano
mun ce kowace sai an mata screening na ciki da na HIV. To a wajen cikin fitsari ake yi sai a kawo a auna. To sai wasu akwai mai ciki daya sai ta sa kanwata ta yi fitsarin sai ta zubo a leda. Da aka bata kwalba aka ce ta shiga ban daki sai ta dure wannan a cikin kwalbar. Sai ta kawo aka auna ba ciki. Bayan an daura aure sai ga ciki ya bayyana wata 6. Kuma gaba ɗaya auren wata 2 da daurawa. Saboda haka wannan dai da yake an takura ta yi bayani cewa cikin dama akwai shi. To aka ce to ai an je an yi scanin ya akai abin ya tabbata. Tace ai ga dabarar da take. To sai zama akwai wata scana da aka kawo daga gwamnatin tarayya wanda aka kawo hukumar Alhazai. Saboda tantance mata masu ciki. Ita wannan scanner idan mace ta hau kai to ko ciki sakan ɗaya ne a cikin ta sai ya bayyana. To saboda haka sai ya zama yanzu da wannan scanner zamu dinga amfani ko muke amfani. To sai malamai suke cewa to me matsayin ita wannan scanner din da kuma wancan baiti da malai ya kawo wanda asali an gina shi akan wancan aya wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan cewa da ciki da kuma reno da yaye da reno ya zama wata 30 in ka dauke ayan da tace wa amluhu wa fisaluhu fi amaini saura wata 6 kidan aka daura aure wata 6 ko wata 5 da kwana 15 ko da kwana 20 aka samu ciki na wannan mijin ne amma idan kafin nan ya zama an samu ciki to za a iya fitar da mace to wannan su malaman misira yanzu a kotun su suna amfani da wannan sakana domin sun ce dama abinda ake so isbatu shay'i aw nafihi ko a tabbatar akwai abu ko kore shi mutakar an tabbatar sakanan nan lafiyayya ce kuma an auna so biyu so uku an tabbatar babu ciki to ana iya yi in kuma an tabbatar ciki ya wuce wannan ka'idar to ana iya amfani da wannan hukuncin a Misra su da yake kullun suna duba abubuwan suna gaggyara su so haka naga fatawarsu a cikin mausu'a ta Azhar cewa ana iya amfani da waɗannan shedu wajen ƙarfafa abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da su to amma mu nan kasar da yake ba a review din shari'ar da muke ta yi tun shekara da shekaru akwai matsaloli da sababbin abubuwa za su taso irin matsalar sai da jini da cire kayan jikin bangaren mutum a ba wani kamar yanzu wani zai rasu sai ya ce yayi wasiya a dauki wani bangare na jikinsa a ba wani ko wata mata a kasar Larabawa ta taba yin wannan tana da gashi har baya da za ta rasu sai ta yi wasiya cewa ana samun kuma waɗanda suke samun kansa sai gashin ya ciccire to sai ta yi wasiya in ta rasu ta yi wasiya a bada gashin ta ga mai bukata saboda haka in ta rasu sai a zo a yi mata kwalkwabo wannan gashin sai a ajiye shi ana siyan gashin ana kuma bayarwa sadaka to sai a dasa mata maimakon abin nan dashe sai gashin ya zauna a kanta kamar nata ne ana dasawa to irin wannan su ma malamai suke ga to shi gashin wancan halal ne a siyar haka mutum zai iya sayar da jininsa ko mutum yana neman koda duk waɗannan matsalolin malam suna nan ana tattauna su amma ba su shigo mana nan kasar ba amfanin wani zaure da aka taba yi kenan lokacin sarki musulmi da suki an yi wani zaure na malamai cewa a zo ana tattauna irin waɗannan matsaloli an fara akan maganar ajiya a banki da maganar insurance amma ba a ci gaba ba daga baya wannan ina ga zamu ba sarki musulmi shawara cewa a samar da forum na malamai akan irin waɗannan sababbin matsaloli wanda duk wanda aka yi ittifaki ko aka samu sai a rubuta shi a shigar da shi cikin kotuna alƙalai su dinga yin amfani da shi amma ina ga yanzu alƙali zai iya ijtihadin sa ya dogara da wannan abu da in ya tabbatar an ce likitan ya zamo siƙa ala din ta zamo lafiyayya ma'ana alar da aka yi amfani da ita ba irin wacce in virus ya shiga cikin ta za ta bada sakamako ba daidai bane dan kwanan nan wani ya ce an ji amma matarsa scanning a wani asibiti sai aka ce dan da za ta haifa namiji ne kuma aka faɗi ranar da za a haife shi daga baya sai likitan ya kirawo duk waɗanda suka yi scanning daga wata kaza zuwa kaza su dawo an gano scanning tana da virus so da aka zo a sake da aka zo na biyu sai kuma aka ce mata ce kuma aka sake canza date din kaga ashe kenan ita kanta scanner tana ƙarya saboda haka ba za a dogara da ita ba a dai tsaya akan nasi tukunna shine asali sai an tabbatar wannan ita ala din ba ta yin ƙarya ko kuma abin da take faɗa shi ya furin jayi wallahu alam Allah ta kare mu
آمين. Alhamdulillah.